da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdul Karim Yankayoniya. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da saki kasancewa da ku kamar da ku sani ni Hawawu Abdul Karim Yankaniya ce zan ci gaba da gudanar da shirin daga nan birnin Accra kasar Ghana yau shirin ma zai fara da taron zaman lafiya da majalisar dattawan sarakuna a nan Ghana suka gudanar domin zaben Ghana dake gabatowa bayan wannan mu ji bangaren hukumar ƴan sanda da jami'an soja kowanne irin shirye-shirye suka yi domin wannan zabe dake gabatowa daga ƙarshe kuma mu ji bayanin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kan ba da tabbacin cewa za a yi wannan zabe lami lafiya har a kai majalisar dattawan sarakuna a nan Birnin Accra sun gudanar da taron haɗin kai da zaman lafiya kafin zabe lokacin zabe da bayan taron da ya haɗa dukkanin manyan sarakunan ƙasa imamai da ƴan siyasa musamman manyan jam'iyyu guda biyu jam'iyya mai mulki NPP da jam'iyya ta Hamayya NDC babban bako na musamman shine limamin ƙasa Dr. Sheikh Usman Lusha
Bayan limamin kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Sharifu ya fara taron da addu'a za mu tattauna da sakatarin majalisar dattawan suka hafasa wannan taro
sunana Ishaq Suleiman ni ne general secretary na council of Zungu Chiefs Greater Accra region kuma da national kuma ni ne sarkin Musawa na Greater Accra wato sakon da nake da shi da ranar yau shine muyi tattaru nan sarakai zangonnai na Greater Accra duka mu gaya ma jama'a mu ga mu duniya kaman Ghana ne garin da Allah ya ba mu muna neman zaman lafiya muna kiran kowa da kowa ayi zaman lafiya ayi zabe lafiya wanda Allah ya kaddara zai zama shine shugaba Allah ne ba shi ba mutum ba wanda kuma Allah ya ba mu duka mu je mu tattaru mu bibe shi to komai ya ci gaba amma mu tsora muna fada da juna saboda siyasa party ba daidai bane sai sa muna kira especially matasanmu kwanakin baya an gamu saboda kowa ne me yazo ba wanda ya sani har bindigan an halba abin ya kai ga haka ne akwai tsoro gaba in ba mu tashi mu yi kuwa ba mun san abin da zai faru ya kamata mu tashi mu sawata a bari wannan ba shi bane wannan bai kai mu ko ina
amma da labari ga wannan taron akwai wani mataki da kuke dauka domin ku watsar da sakonni zuwa wurare kamar
wannan unguwa sar akai duka niki ga gani nan ko suna shugabanni ne daga unguwan da suke zaman da muka yin ga labarai ya ce kowani sarki ya ce unguwan shi duka ya ba da labari ga abinda matakin da muka doka muna neman zaman lafiya ne ayi zabe lafiya kare lafiya muna da links da yawa muna Facebook muna WhatsApp YouTube duka da sauran mai yaso da YouTube muna da su labaran ga duka ya wasu Council of Zungu Chiefs kowa kuma bai ba nan kurun ne maganan zai tsaya ba maganan na mun soma kenan har ran da zamu yi zabe akai kaje gida wurin zabe in kai zabe naka wanda kake so kakare ka koma gida kai zama kaka bar wani yazo ruje ka kace wai kai zaka tashi kai fada sarauta na Allah ne Allah ke ba da fada ake ci sarauta
masha Allah nagode ku zuna tare da kai daga cikin jam'iyyar Hamayya NDC ko me za su fadi dangane da tabbatar da zaman lafiya a lokacin zabe
2019 wala ya faru a musulmi ba bai da kasi da aka yi mun ka mun gani mutunci abin da ba daga nan ba so ko ba ba abu da su da su bi da shi mun ta ba wannan ya gaba da the end mun ta ta ko sai eh out of it the focus remain na 2019 ma mun ga take shi ku sa eight to nine na 2019 da wasu wasu ga 2020 mun ta da ba eight sakarai da abu da ga muka yi ba mun tun wa ke ba sa kana ne ku da ku ta ga ne me yasa ko mi ko mu da shi ku sai me yasa ko mi kan ba da ka shi me yasa ba shi wani annabi ko wani daban to su kaman da sarki jira saka ce fani it's our duty ko mu da shi ka ta ba shi ne from now to the election mun abu da ta kai ai ko kai a bari da take ki da ta ta ce ku da bayani hali to gaskiya America Embassy, Kukwara, the embassy soon came out with a report which shows that this election may be one of the less beautiful. You see, the contest is extremely significant about the election. Our son, so it's a big deal, but who can have done that in your? In the world, you don't expect that one would have such a thing, but one would expect that one would have such a thing. Who would have done that? Who would have done that? Both MVP and MVP, who came out kuke ba ta siyasa ka da kan auta da cinin wani an da bai zo ya ta ba ba ki da ta ta da zama ne mamma ya ba da shaka sa an kawai ce wa cikin iko Allah shi ba zai ba ta wani ciki to a ga shi ta ba
bangaren jam'iyya mai mulki kuma muna tare da wato Alhaji Umman. Na'am, assalamu alaikum.
Assalamu rahmatullahi wa barakatuh.
Yau da yayin taron zaman lafiya inda aka hada duk jam'iyyun siyasa da manyan sarakuna suka haɗu sa. Ina son dai ka gabatar mini da kanka kafin kai.
Wanda duk ya san sunana ya fi sani na da Dr. Umman, ainihin Yunus Usman Muhammad, wanda anka fi sani da Dr. Umman, ni ne nike grant muku wannan interview.
Ka zo a madadin wa?
Na zo wannan taro a madadin mataimakin shugaban kasa wanda yake flag bearer na party mu na MPP.
Shi shugaba wanda ya tsaya takarar jam'iyyar MPP mai mulki wato Dr. Mahmudu Bawumia. Wani tabbaci ya bayan kan tsaro?
Tabbaci na tsaro na kasa ne gabaki daya. Zaman lafiya ba na mutum guda bane, ba na party daya bane, ba na mace daya bane, ba na namiji daya bane, na babba ne, na yaro ne. Kira da yake yi da'iman shi mai son zaman lafiya ne, wanda yake ko an taba shi sai ya ce a'a ku yi hakuri. Yana kira kowa da kowa da muryarsa a yau. Yana mataimakin shugaban kasa, that is Vice President of the Republic of Ghana. Yace kowa yazo a hada gwiwa, a hada karfi da karfe, a yaki rashin neman zaman lafiya. Duk wanda kaga yana abinda bai dace, abinda zai iya ya haifar da fitina a wannan election, yace farko mu yi addu'a Allah kiyaye, na biyu mu hana kuma wannan do abinda zai zo ya kawo fitina. Shugaban kasa ma Nana Adudanko Akufo-Addo shi ma kiran da yayi kenan tun tashin farko. Haka mataimakin sa Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia yana kan wannan hanya ba zai karkata ba. Zaman lafiya election Ghana shine paramount.
Na hanya zai bi yayi amfani da matasa wurin wannan zabe da za a yi.
Idan kun ka duba da ku ga al'amarin sa duka na matasa ne. Duka al'amarin da shi yake kai do abubuwan da ya shirya da matasa yake yi. Sai sa matasa su suna nan ciki already, da su ake yi, da su ake damawa. Sa'annan wanda ya waninci wannan ma da shi ake yi. Sai sa idan kun ka duba yau muna da labari cewa matasa su ke da yawa, kuma su ake gina magobe. Cikin abubuwan da ake tafiya a kai don ka dubi irin kai kawowansa, yana nuna cewa wato gobe za a ba matasa fili. Isa tun yau ake gyara hanyar gobe. Isa shi kiransa duka inda ya je, inda yake, yana haraka ne da matasa. Isa yana damuwa yaji an ce wani abu ya taba wani matashi ba dai lokacin gaba to idan ya samu dama zai ƙara bude ma matasa duk irin abinda suke bukata insha Allah mu yi magana matsayin sa kuma mun yi
mun gode kwarai daga an tattaunawa da iyaye mata inda zamu ji su kuma zamu ji mangaran su ji kowane mataki suke dauka domin sun ga sun wayar da kai ɗan uwa ko kuma ƴaƴa matasa yadda za su kiyaye kansu idan rikici ya taso ko kuma yadda za su tabbatar da cewa sun yi zaɓe lafiya.
A jiya Sulai.
Sunana Jabiba.
Kewa.
Sunana Maryam Wango.
Magajiyan Kadiogu ne Yuf. Nan Hausawa Kadiogu.
Kuma magajiyan matasan
matasa ne.
Kuma da ni kuma yar babban gida cikin fada na Basigiri.
Na Basigiri. To ga taro da aka yi domin tabbatar da zaman lafiya. An mai da hankali kan taron cewa matasa an fi amfani da su wurin rikici. Me za ku faɗi game da
taron nan dai da hankali taron ya yi kyau. Kuma abinda an ka faɗi na game da matasa game da zaɓin da za a yi. Abu ne mai muhimmanci. Abu ne mai amfani don gaskiya so da yawa iya matasa su ake sawa su je su yi abin da bai kamata ba sai daga baya kuma ya komo kai mu iyaye muke wahala
wani gargadi zaki mu ƴaƴa
amma ina ma ƴaƴan mu kuka karo ne zai lure su da wani abu su je su yi abin da bai kamata ba a cuce su banza kan mu ko muna zaune gida su sa yaran mu matasa maza da mata Allah ya kiyaye su cikin wanga abin zabe ga da dai Allah sa ai zabe lafiya kare lafiya kuma wani lura su da wani abu kasu karbi ba je su ce da su je su yi abin da bai kamata ba a cuce su wata rana.
Aja ke magajiya ce na matasa a matsayinki na magajiya yanzu haka lokacin zabe ya zo kowa na iya kokarin shi yana nemo abubuwan da zai kare al'ummar shi ke wani mataki kike dauka domin ke ma ki ga unguwanki kabilan da kike magajiyanci a kansu kin ga alamar cewa an yi zabe lami lafiya.
Kullum maganar da muke musu kenan matasan nan kullum maganar mu da muke musu kenan su kiyaye kansu ka je kai zabe ka koma gida ka je ka zauna ka je kai zabe ka sai kana jiran wai aka ga an yi kirga abinda aka samu kuma gidanka ka je ka zauna kaka saura waje nan sai don ka saura waje nan sai da Allah wani bangare zai iya fadin wani abu da zai bata maka ranka kai kuma ka tankashe ka muku bala'i mu kuma kullum muna ga ya musu kasu yadda su yi wannan kowa yayi zabe shi kai go to ka kare ka koma gidanka ka je ka zauna
kuna iya shirya taro haka kuna yi mamaraiwa
ai mu taro mu kowane every week Lahadi mu muna zaman minti na matasan nan kowane every bikin Lahadi mu muna zama da mata da maza duka muka gama bo muna zama minti da su
gore kware da gaske mun go
ma Allah kiyaye ku
kuma Allah kiyaye ku Allah ya dauka ku
kuma ku shiga ku fita lami lafiya ubangiji Allah ya kare kiyaye ku
ina dai ni ga tsoro
to madalla bayan wannan taron da majalisar dattawan sarakunan kasar Ghana ta gudanar domin jan hankalin jama'a dangane da zaben kasar Ghana da ke gabatowa na zaman lafiya mu shiga cikin unguwanni inda muka ji bakin matasa ko shin akwai barazana ko kuma sun shirya dai domin tunkarar wannan zabe da za a yi a ranar 7 ga watan Disamba shekara 2024
shiri na yau da gobe
da wani ke magana
Alhaji Faisal Mustafa Dodo
Ashallah masanka da dan kasa kana ganin alamun mutane kai ka shirya mazabin kasa
gaskiya an shirya zaben kasa shekaran ga an shirya sosai sosai saboda in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko ina kowa dai na buzuncin siyasa in ka shiga cikin mota na public transport mutane da yawa na zancen election kuma in ka duba akwai jami'an NDC akwai MPP ana nan ana lamin lafiya ana cikin lori ana gaddama yi dariya ayi komai abin ga yasa duka ke gwadawa kamar akwai gaskiya an shirya ma
akwai wani dan bambanci tsakanin yanda shugabannin yan siyasa ke yakin neman zabe na bana da wanda ya wuce
to na shekaran ga yayi daban saboda shekaran ga da tabbatar da wani sabon history cikin garin. History shine akwai jam'iyyar MPP da suke da niyyar su break it, ma'ana su yi su win
tazarce.
Yes,
suke kan mulki, suna so su tazarce.
Haka ne, suna so su tazarce. Bayan haka NDC kuma this is the first time an samu
sune jam'iyyar Hamayya
ne, sune opposition party da yake this is the first time aka samu wani president ya zo yayi president ya
lose
shekara hudu ya lose election ya kuma zo kuma a bashi yasa idan shi ma ya samu shi ma ya break wani record ko ya set wani record garin shi yasa kake ganin shekaran ga kamar akwai dan rikici ka da ko akwai dan wadan ana suspect wani tashin hankali amma ba haka bane sha to
akwai barazanan tashin hankali
sosai mu muna gani inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali saboda me saboda in ka duba shugaban jam'iyyar NDC shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama ya nuna cewa shekaran ga ba dai je court ba idan mutum ya ce bai zuwa court in ba kira an bashi batankan wani rashin kin yadda ya zo cikin abin kuma so da yawa shi ke kawo tashin hankali yasa muke gani to kuma insha Allah zaman lafiya dai
Assalamu alaikum ya sunanka?
Sunana Abbas Ayub Babaguni.
Abbas Ayub Babaguni, me zaka fadi game da zaben da ake yi? Kai da kanka ka shirya zaben da za yi?
Wannan zabe da za yi gani nake jama'a sun shirya tsab.
Kai ka shirya?
Na shirya. Duba da inda al'ummar kasar wasu na kokawa lamarin matsi na tattalin arzikin kasa, a wasu kuma na ganin dole kamata yi abinda ita wannan gwamnati ta so, kamata yi a ta dama ta iya ta ci gaba da ayyukan rayar ƙasa da take ciki. Shi za ya ga bangarorin guda biyu duka kowanne duka za a fito kwai da kwarkwata na ganin sun kada kuri'ar.
Wani abu ya fi jan hankalinka game da wato mataki policy din da jam'iyyu suka?
Abin da yake burge ne shi ne garuwa kika duba jam'iyyun siyasa wato guda biyun na jam'iyyar NDC mai Hamayya da kuma jam'iyyar MPP mai mulki idan kika duba bangarorin guda biyun duka abinda ya burge ni shine sun fito da manufofi daban-daban wanda zai kawo ci gaba ga al'ummar ce zango wannan ne yafi jan hankali na sosai duba saboda shekara da shekaru ana abubuwa da dewa da dama a cikin wannan kasa kamar an wato mutane al'ummar zango na baya nan karo kowa yayi kokari yawa inda gajiwar yace
na idan ka zamna baya ka hango ɗan siyasa idan ka zamna ka hango baya kana ganin abubuwan da mutane ke bukata ɗan siyasan ke yi
to ba zan ce dari bisa dari ba amma to kowanne duka na da kowa da ra'ayinsa kamar inda dai masu magana ke cewa ra'ayi riga kowa da irin tasa ita duk wani bangaren duka kowa na da ina farha ko yana farin ciki da irin manufofin da ita jam'iyyar a take da shi ce sa wannan zabe dai ba zai kamar waɗanda aka yi a wasu shekarun ba ana wa gani saboda idan kika duba wannan salon ma yanzu inda masalon ma campaign ma yayi daban kin ga kaman yanzu ma campaign ya kai matakin da ake tura sakonni yawa SMS haka kana nan kaga an turo maka sako daga imma Dr. Mahmudu Bawumia na MPP ko John Dramani Mahama na NDC ne karan kaina ko wani sati duka ina ganin sako aka
bangaren sorofa
bangaren
akwai barazana cikin zukatan mutane haka
sosai wannan dai akwai sosai saboda mutane da dama na fargaba duba da yadda ita jam'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break it to bangaren jam'iyyar NDC kuma na ga a'a irin wahalhalun da ake kamata ya yi a ce wannan gwamnati ta sauka daga karagal mulki sai za kika duba yanzu aka garin mutane suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaɓen da an kare
sannan ake tabbatar
na kwatanta da wancan wannan ya fi wancan
fargaba
sosai saboda wannan karo inda aka kai nan idan kowa fa kowa ya ce ba zai kyale ba to na ra'ayi shine wannan zaɓe da za a yi mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu kada kuri'anmu mu bayyana ra'ayinmu cikin ruwan sanyi ba tare da fada ba ba tare da tsokanan dayan bangare ba mu zabe lafiya mu kare lafiya Allah kuma ya zabar mana mafi cancanta ko mafi alkhairi
ajirina yau da gobe muriya ame
to ba wannan muryar matasan a bangaren tsaro jami'an ƴan sandan Ghana sun bayyana da irin shirye-shiryen da suke yi dangane da wannan zaben a wani taron manema labarai da suka gudana daga headquarters sun jami'an ƴan sandan kasar Ghana a nan birnin Accra ga bayani ɗaya daga cikin mai magana da yawun ƴan sanda daga wurin taron manema labaran
as part of the briefing we touched on our deployment plans
daga cikin bayanai mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban batutuwar da suka shafi asibitoci da tsare-tsaren tura jami'ai zuwa wuraren aiki haka kuma mun yi bayani kan shirye-shirye da muke yi don gudanar da tsaro a cibiyoyin zaɓe a duk faɗin ƙasar Ghana da duk wasu matakai da ya kamata a ce mun ɗauka a lokacin zaɓe rundunar ƴan sandan Ghana tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro za mu tabbatar da zaman lafiya da kuma doka da oda abu mafi muhimmanci da inspector general ɗan sanda ya jaddada shi wanda ni kuma nake so in maimaita shine tabbatarwa ga al'ummar wannan kasancewa committee tsaro na zaben kasa sun shirya don tabbatar da doka da oda duk wani ɗan kasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali da ƙarin gwiwa don yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe kuma rundunar ɗan sanda za ta taka rawar gani don tabbatar da tsaro ga masu zaɓe. Spencer General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya don fuskantar duk wata matsalar da za ta taso. Za mu yi magana idan ya zama dole za mu rage hargitsi don ya zama wajibi amma za mu aiwatar da dokoki ba tare da wani sassauci ba ga duk lokacin da ya zama dole. Na gode. To, kazalika kuma rundunar sojan Ghana sun shirya sab domin tunkarar wannan zaɓe inda dama suka ce dama su a kowane lokaci a shirye suke ga yadda tattaunawarmu ya kasance da ɗaya daga cikin Lieutenant Imam wadda limami ne na Ghana Armed Forces.
Ni ne Flight Lieutenant Musharuddin Siddiq Maiga ɗaya daga cikin limaman sojoji a Ghana Air Force.
To masha Allah ga lokacin zaɓe ya kai na san kowane ɓangare na jami'an tsaron Ghana suna da gudunmuwan da
ke haka.
To ku a halin da ake ciki yanzu wani shirye
shirye dai kamar yadda kuka san a kowane lokaci a shirye muke a masoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu ƙasa zama zaman lafiya.
Na'am. Zan so in san bambancin aikin ƴan sanda da jami'an soja lokacin nan.
Eh to dai soyar sanda na su ne internal mu kuma na mu ne external. Suna su lamari ainihin zaman lafiyan gari nasu ake kenan inda suka ga wani abu na tashi su je su kashe mu kuma na mu ne muna duban iyakokinmu ko kuwa bordersmu mu tabbatar cewa wasu miyagun mutane ba su shigo mana ba wasu baki ba su shigo mana ba mun tabbatar da cewa ƙasarmu ƙasar Ghana mutanen Ghana mutane ne masu son zaman lafiya masu hankali masu sanyin hali amma ko za a iya a samu wasu ɗan banza ƴan ta'adda da sauransu da za su iya su shigo mana a bota su shigo gari su zo su yi ɓarna to ainihin mu aikinmu dama wayan jami'an tsaro yadda za mu yi mu tare waɗannan cuta da za su shigo mana gari na biyu kuma to in dai lamari yan jami'an tsaro bi ma'ana yan sanda dan lamari ya overwhelmsu bi ma'ana lamari ya
fi
ƙarfinsu to ya zama wajibi a gare mu
a kira sojoji rundunar soja
mu zo mu taimaka shi mu zo mu taimaka yau.
Na'am. To a wannan lokacin kun yi iyakokin kun tare duk wani abin da kar ya shigo ya gamu da jama'an gane lokacin zabe?
To kamar yadda na faɗa farko dama aikin mu ne kenan, basic aikin mu kenan. Ko da ne lokaci idanu mu bude yake yadda za a yi zaman lafiya a Ghana. To guri kamar lokaci kamar haka, to dama ba wai kwana muke yi ba, amma to shi mu kara falkar da junan mu kuma muna kara duban cewa ne zaman lafiya. Sai wannan tabbas ne muna ciki kuma labari na tafiyan da ya kamata insha Allah.
To wani gargadi za ka yi wa matasa wannan lokacin?
To gargadi dai kamar yadda muka saba musu kowane lokaci, lokacin zabe lokaci ne na nuna soyayya, lokaci ne da kowa ya dai zo ya nuna wa jama'a wanda yake so. It is a contest of ideology. To in ka tashi ka je ka yi zabenka, sai ka yi kokari ka ja kefi, kai hakuri ka duba ko wanda ka zaben shi wanda Allah ya zaba, taka bari a yi amfani da kai a cimma guri, a maida kai kamar hawiya, a yi noma da kai, a yadda kai lokacin girki. To abinda nake nufi, mu yi kokari a yi lahatari abinda zai zamo fada, abinda zai zamo tashin hankali, abinda zai zo kawo muna wato rigima. Dan Allah matasa a yi kokari a guji wannan, a yi kokari. Dama Ghana mun yi zaɓe shekara da shekaru so nawa nawa an sassace gwamnati kuma an yi zaman lafiya. Muna fatan wannan zaɓe zai zamo kamar sauran zaɓuɓɓukan da aka yi insha Allah.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kuma zai tabbatar da cewa wannan zaɓen da za a yi an yi shi cikin limana da kwanciyar hankali, saboda darajar da demokradiyya take ɗauke da ita a nan kasar Ghana.
Ghana will once again demonstrate a democratic majority through the conduct of free and fair elections.
Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zaɓe ta ƴanci da gaskiya. Ina kira ga duk waɗanda za su gudanar da ayyuka a ranar zaɓe da ku nuna ƙwarewa da rashin nuna son kai, sannan ku tabbatar da tsaro da aminci ga dukkanin ƴan ƙasar. Ina so in tabbatar wa dukkanin ƴan Ghana cewa demokuraɗiyyarmu za ta ci gaba da kasancewa mafi ƙarfi, kuma ba za a taɓa samun tangarɗa ba. Haƙƙin gudanar da zaɓe cikin limana da ƴanci ba abin daidaitawa ba ne. Kuma ina da niyyar tabbatar da cewa babu wani guri na ɗan siyasa ko jam'iyyar siyasa da zai taɓa kawo barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke da ita yanzu, saboda a matsayinmu na 'yan ƙasa mun yi aiki tukuru don gina wannan zaman lafiyar da muke muratta. Zaman lafiyar Ghana amana ce mai ƙarfi, kuma ina tabbatar da cewa yayin da nake shirin sauka daga ofis zan iya kokari na girmama wannan demokuraɗiyyar don ceto Ghana da makomar Ghana ga al'ummar da za su zo nan gaba. Shugaban hukumar zaben Ghana Jim Mensah, yayin Ghana wata da kungiyar ECOWAS wadda za su zo su saka ido a cibiyoyin zaɓe a duk faɗin ƙasar Ghana. An sa ido na ECOWAS ɗin kuwa za su tura jami'an sa ido su zuwa ga mazaɓu 275 da ke cikin jihohi 16 a nan Ghana, daga ƙananan hukumomi 216 na ƙasar, waɗanda ke cikin cibiyoyin zaɓe ko kuma rumfar zaɓe 40,976.
To jama'a, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abokarin Yan Fayoniya, da wadda ta daidaita mana sauti Julilar Expression, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Come on. Yeah.